أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لهدي شدة غوتة رمضان بكوي غوتة رمضان شدة بكوي غوتة رمضان هجر رمضان الله صلى الله عليه وسلم mana yau lahadi bakwai ga watan ramadan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shekara 1445 muna godiya ga Allah subhanahu wataala da ya bamu tsawon rai zuwa wannan lokaci ya kuma bamu damar haduwa a masallaci musamman a wannan babban masallaci da yake cikin wannan farfajiyar jami'a mallakar jihar Gombe muna haduwa a irin waɗannan yammaci na wannan wata mai albarka ba don komai ba sai don karatun alqur'ani mai girma kamar yadda wata ne na alqur'ani muna karatu a cikin alqur'ani a suratul kafi karatun da ya gabata mun tsaya aya ta 78 insha Allah ko aya ta 77 zamu tashi aya ta 78 insha Allah ta'ala muna fatan Allah subhanahu wataala ya samu dace kafin mu shiga cikin karatu an turo wasu tambayoyi kamar haka wannan bayan yayi sallama yayi addu'an alkhairi yace shi malamin jami'a ne a kudancin Najeriya a lokutan exams ana sa su invigilation kuma supervisors suna musu tsanani sosai da sun zo mutum baya nan suka zo yayin rubuta da sun zo baka nan koda ka fadawa abokan aikin naka cewa sallah zaka je sai sun kai sunanka gurin management sai a bawa mutum query suna gama invigilation kuma har karfe 5 ne na yamma amma suna fara paper na farko wato misalin karfe 1 yace to shin ko zai iya sallar azhar da la'asar lokaci guda ma'ana lokacin sallar azhar yana nufin wato karfe 1 yayi sallar azhar sannan kuma yayi sallar la'asar kamar yadda ka rubuta karfe 5 karfe 5 lokacin sallar la'asar yanzu karfe 5 saura kwata mu anan Gombe kuma koda a can in karfe 1 ne azhar to karfe 5 lokacin sallar la'asar ne don haka idan aka fito daga exams sai kai sallar la'asar amma kafin a shiga exams sai ai sallar azhar idan kai sallar azhar aka shiga exams an yi delay baka fito ka samu jami'i ba amma dai lokacin la'asar yana nan a ciki don haka sai ka shigo sai ka fito kai sallar la'asar wannan babu laifi babu wani abu a ciki in kuna da yawa sai ku yi jami'i kawai a lokacin ku wannan babu matsala annabi sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen da suke aikin gona har ayi sallah sai can rana ta ja sannan suke fitowa su yi sallah babu laifi a cikin haka wallahu ta'ala ala wannan bayan yayi sallama yayi addu'an alkhairi sannan yace shi tambayar sa nan ita ce yana neman wata yarinya kimanin shekara biyu an sa lokacin aure bayan sallar layya sai ya gano cewa iyayenta mayu ne shine yake neman shawara shine yake neman shawara a wajen malam a yanzu yana neman shawara yace a wurin malam yaya zai ya hakura da aurenta ko yaya zai to ta yaya ya gano cewa iyayenta mayu ne ta yaya ne sannan kuma in har ya gano din ne to zai je samu wakilansa su samu waliyanta su yi magana abun da ya dace za su yi magana ya tabbatar musu a tabbatar da hujjoji na abubuwan da ya faɗa sannan ba anan ya turo takarda muka shirya waɗanda za su je gurin iyayenta ba to ba anan kuma zai turo takarda mu faɗi yaya za a yi ba yawanci aure ba abun wasa bane ana shirya shi ne a sa mutane su shiga waɗanda suka sanka suka san gidan da za a je ba ni yanzu da ban san ka ba ban san gidan da za a je wai takarda kawai na gani kaga duk abin da zan faɗa yanzu yana iya zama barna koda kuwa gaskiya zan faɗa amma idan aka bi wancan ka'idan waɗanda ka tura suka je suka tambayo su ne kuma zaka fara magana cewa ga abun da ka gano inda gaske kake yi su kuma tunda manya ne su ne za su iya binciken da yafi naka idan suka bincika suka gane menene gaskiya yaya ma meye ma mayu sannan menene maitan me matsayin sa a shari'a yaya abun yake idan aka duba wannan duka to sai su zauna su yi shawari saboda na san dai in zaka tura ko dangi ko iyayenka ne ko kuma iyayen su ba da umarni su wane su je to kaga za a yi zama ne na dottaku da duba abun da ya dace to shine za su yi shawari su faɗa maka abun da za a yi amma mu anan abun da muka gaya maka ya kamata kai yanzu kenan wallahi ta'ala ala wannan shi kuma bayan yayi sallama da addu'an alkhairi yace wace addu'a zai rinka yi wa iyayensa bayan kowace sallan farilla amma suna raye yace basu rasu ba tukunna kai kaji wai basu rasu ba tukunna ko dai baka rasu ba tukunna su suna raye baka rasu ba tukunna haka zaka ce mana kai ta musu addu'a Allah ya gafarta musu ai Allah ya faɗa cikin alqur'ani wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira yau ka gafar Allah ya Allah kai musu rahama kamar yadda suka ji kaina ina karamin yaro wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabi lokacin da yake cewa nayi wa mahaifiyata kaza nayi mata kaza na biya ta haƙi yace a ai niyyar ku kadai ya bambanta ku kai duk abin da kake yi wa mahaifa yi kake kana cewa Allah ya raba mu lafiya ma'ana kuma Allah ya raba mu lafiyan nan wai su tafi su barka amma su kuma lokacin da suke maka kana yaro cewa suke Allah ya raya shi Allah ya sa shi ne mai rike mu ma'ana har su tsuba su ƙari sa su barka a baya iyaye suna burin su bar ƴaƴan su na ƙware a baya amma ƴaƴa kuma suna hidimawa iyaye suna cewa Allah ya raba su lafiya ma'ana iyaye su tafi su abun nan kaga kai ka faɗa wai ba su rasu ba tukunna ya sake tambaya ta biyu da haka kullum ana musu fatan alkhairi ne ko ka riga su tafiya ko su riga ka tafiya ɗayan biyu ne amma ka rinka musu addu'a na gari ko bayan farilla ko ba bayan farilla ba a koda yaushe har cikin sujjada ana yi wa iyaye addu'a rabbirhamhuma allahumma ghfirli wa liwalidayya duka waɗannan suna daga cikin addu'o'i alqur'ani ya tabbatar da su akwai su a sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam yace wani aiki ko addu'a zai ke yi Allah ya kare zuciyarsa daga riya da yin aikin alkhairi don mutane ba don Allah ba. Wannan babban aiki ne, dukan mu gaba daya muna cikin wannan matsala. Yau babu wani wanda zai ce maka yawon. Sufyan rahimahullah yake cewa alajtu nafsi akthara min 20 sana, na fi shekara 20 ina jinyan zuciyata, ina so ta setu duk lokacin da zan yi aiki. Ina tana so ta bijo mu da wani abu sai in janye in sake matsata ta yi abuna, sai mutun ya dage ya seta. Idan ka ce za ka yi aiki don mutane su gani, su waye ne mutanen? Da wane to in sun gani sai me? Ka kalle su kawai sai ka ga wani sa'i, fiskar ka ta fita su kyau, to su ne kake so ka yi aiki don su gani? Wani kuma idan ka duba a cikin sai ka ga karfin jikinka yafi nasu. Wani kuma idan ka duba watakila ma ka dan fishi kuzar kazar, to me yasa zaka yi aiki don ya gani? In ya gani me zai yi? Bayan ma ka wuce shi ta wani guri, ko da ya wuce ka ta wani guri, amma Allah shine al-malikul haqqul mubin, shine wanda zaka yi aiki don ya gani. Kuma ko baka yi don ya gani ba, ya gani, amma in niyyarka ba don shi bane baka da lada. To kullun sai ka ringa bijiro da Allah subhanahu wataala. Duk aikin da zaka yi da ka ji wani abu ya fara sosuwa, ka kawar da abun, ka duba girman Allah, ka kawar da wannan wanda kake so ya ji ko ya gani ko ya yaba ko menene, ka kawar da shi. Kowaye shi yana da naƙasu a tattare da shi, ko da ko yana da cika ta wani bangare, amma dai ta wani bangare yana da naƙasu. To idan kana bijiro da irin wannan, yawanci kana kawar da tunanin wani, kana bijiro da girman Allah, to shine sannan kuma kullum mutum ya rinka roƙon Allah, Allah ya azurta shi da ikhlasi fil aqwali wal af'al, cikin ayyukansa da maganganunsa. Idan Allah ya taimaki mutum zuciya ta tabbatu ta wanku ta dau ikhlasi, to sai yanzu har ya zama ya saba. Idan ya saba shikenan, sai zama baya tunanin yin wani abu don Allah ba, domin ya tabbatar Allah shine Allah, shikenan kawai. Mutum yana jinya yace shekara 20 yayi yana jinya, wannan suya din shekara 48 yayi ba a taba yin sallah baya sahun farko ba. Shekara 48 duka salloli biyar inna, da asuba da azhar da la'asar da magriba, za su je gona, za su je kasuwa, amma ba a taba tsaye da sallah bai samu sahun farko ba cikin shekara 48. To shine yake kuma jinyar zuciyar sa tsawon shekara 20. Kaga mu kam yanzu sai Allah ya san me ya kamata mu yi. Allah ya ji kanmu kawai. Ya sake cewa malam wane aiki ko addu'a zai rinka yi, Allah ya wanke masa zuciyarsa, ya hana ta hasada, ya sa ta tashagaltu da tuna laifukanta, da tuna tsayuwa gaban Allah ranar tashin alkiyama. Hasada, yawanci zuciya tana dauke da hasada, yawanci ilimi baya kawo da hasada. Kokari, himma, zaka ga mutum ga himma wajen ibada, ya je masallaci salloli biyar, yana ma azumi na nafila, yana kaza, amma akwai hasada. Wannan yana faruwa da ya ga wani da wata ni'ima, shikenan sai hankalin sa ya tashi, shi baya son ya ga wani da wata ni'ima. Wannan matsala ce ta zuciya, kuma kusan kowa yana da shi, sai wanda Allah ya kare. Yawa idan mutum ya ga yana zaune yana cikin karatun alkurani, ba in ya ga wani ya wuce da mashin fir kamar sabuwa ce, sai ga ya riƙe alkurani, ya sa ya tsatsa tsakiya, ya je ya leƙa tukuna, ya tabbatar cewa sabuwar mashin ne ko ta jiya ce ko tsohuwar nan ce da ya sani. Idan ya ga sabuwar mashin ce, to shikenan ya zo, sai ka ga ya koma karatun sam sai ya kiwa can anewa, sai ya ajiye addu'a sai ya fita, sai waya ko ba wannan zai kira ba, abokin su ɗayan, ni wane kam ya canja mashin ne? Naga ce masa baka sani ba, ai shekaran jiya sai sabuwar mashin, shine bai gaya mun ba, wai shine bai gaya masa ba, bayan kudin sa ya cika me zai gaya maka? To sai abubuwa su yi ta dugu, shikenan daga nan sai so mafishi da shi, ya daina magana da shi, ya daina kaza da shi, saboda bai gaya masa sayan sabuwar mashin ba. Alhali ba wai gaya masa bane, kawai sabuwar mashin ne ta dauke masa hankali. To irin wannan yana faruwa da dayawa daga cikin jama'a, sai wanda Allah ya kiyaye. Wani ya samu appointment, ya samu aiki, shikenan sai ka ji mutum ya rikice sai so maganin duhu su sai ya samu dakali ya zauna in ba haka in bai zauna da dakali ba zai fadi likita kuma ba zai ga ciwon da ya dame shi ba don ciwon hasada likitoci ba sa ganin sa amma idan mutum duk abin da kaga wane yake da shi ka rinka kawarwa Allah ne fa ya bashi kuma Allah yana da ikon ya bawa kowa shi ba bawan Allah bane na san irin addu'o'in da yayi Allah ya bashi Allah kai masa albarka ko bai sani ba ya Allah wannan mashin din nasa Allah ka kare masa ita Allah kai masa albarka Allah ka kare masa ita Allah ya sa Allah karka bar matsala ta samu wannan mashin to in kai yaka kai yaka sai ka ji kai abun ya gushi kai da kanka sai ka ji ya gushi to wannan shine Allah ya sa mu dace sai me na wannan shi kuma da turanci ya rubuta tambayoyi yace wai wani addu'ar mutum za ta iya amsuwa a gurin Allah idan shi mutumin ya zamanto bai san yadda zai yi sallah ba addu'a sa tana iya karbuwa ko misali ma in shi ba musulmi bane mutum ba musulmi ba yayi addu'a ko ba musulmi bane in ya roki Allah abu ya san Allah shike bada abu ai a rububiyya sun yadda da Allah amma inda matsala take shine uluhiyya tabbatar da ba abun bauta da gaskiya sai Allah ana ka samu matsala amma rububiyya shine Allah ke bada labari wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard yaquluna Allah yanzu in aka rasa ruwan sama kowa da wanda musulmi da wanda ba musulmi ba zai ce Allah ya bamu ruwa to haka nan idan ya tuna Allah ne zai bada kudi zai je gona zai je shago zai je sana'a zai je aiki zai je me yace ya Allah ba ni nasara Allah yana karban addu'a Allah zai karbi addu'ansa Allah yana bada duniya ga kowa amma baya bada lahira sai ga mu'mini shi yasa yace bil mu'minina raufur rahim kuma shi arrahmanur rahim ne arrahman rahmaniya ta Allah ta ga me kowa da kowa sannan kuma yace to in ko haka ne ifso yace to menene kuma game da addu'an da mahaifiyarsa yace my mother mahaifiyarsa take yi wacce ita din kuma Kirista ce Allah subhanahu wataala zai iya ansan addu'anta da take yi wa ƴaƴanta ko kuma take yi wa mijinta Allah subhanahu wataala zai iya amsan addu'a ai ta san Allah shine Allah kuma ta san shi zai ba wa mijinta kaza har tace Allah ya bashi ta san Allah shine Allah zai iya yi wa ƴaƴanta kaza tace Allah ya yi wa ƴaƴanta Allah in ya ga dama sai ya musu saboda haka ba wani abu nan mahaifiyar mutum who is a Christian sannan kuma tana addu'a for her children and husband idan ta roki Allah subhanahu wataala Allah yana iya bayarwa idan mai wannan tambayan da bai gane abun da aka faɗa ba cewa shi baya fahimta sai turanci he may possibly meet us somewhere yes for more detail inshallah wallahu ta'ala alam zamu ci gaba da karatu inshallah ta'ala cikin suratul kafi ayata 77 ayata 78 qala hadha firaq muna fata Allah ya sa mu dace now
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim qala hadha firaq bayni wa baynik sa'unabbi أنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا وأقرب رحما وأما الجدار فكان الغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
نعم. Annabi Khadir da Annabi Musa alayhi assalam suna tare lokacin da suka zo alƙarya ba karbi bakuncin su aka tanada musu abinci da gurin kwana ba ba amma amince da su ba za su fita daga wannan alƙarya suka ga katanga za ta rushe za ta fadi Annabi Khadir ya ce wa Annabi Musa bari mu daga ta suka kwaba ƙasa suka daga suka gyara ta anan ne Annabi Musa yake bashi shawari cewa ai in kaga dama ma wannan aikin da kai zaka iya karban lada akan sa alƙariyar da bas karbi bakuncin mu ba don ka karbi lada akan sa ba wani abu bane to wannan magana da yi sai qala sai Khadir Annabi Khadir yace masa hadha firaqu baini wa baini wannan shine rabuwa tsakani na da kai mun yi kaza ka tambaye ni ka ce ka manta an zo kaza ka tambaye ni kai da kanka kace daga yanzu in ka sake tambaya na magana ta kare a rabu to yanzu ka shigo da magana baka jira na maka bayani akan abun da yasa nayi wannan abun ba don haka hadha firaqu baini wa baini amma sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabara da sannu tabbas zan baka labari labari na gaskiya da fassaran abunda ka kasa hakuri akan su abunda ka kasa hakuri akan sa bai kamata in barka ka kawai ka tafi ba bari in maka bayani daya bayan daya abunda yasa na aikata kaza kaga wannan sai ya amfani da kalmar sa'unabbi'uka kalmar naba a cikin alqur'ani shine tana nufin labarin da ko kadan babu wani abu na alamar ƙarya ko shakka tattare da shi don haka zai bada labari ne labari ne na gaskiya wannan yake tabbatar da cewa labarin da zai fada ilimi ne wanda ya same shi ta hanyar wahayi daga Allah domin yana da yaqinin wahayi babu ƙarya babu shakka a cikin sa shi yasa yace sa'unabbi'uka bi ta'wili ma lam tastati' alayhi sabara lokacin da yake shirin bashi ilimi da bayanin abubuwan da suka shude yana bashi ne saboda ilimi na wahayi da yake gurin sa Allah subhanahu wataala ya bayyana tun farkon aya cewa Allah subhanahu wata'ala yace fa wajada abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina an tabbatar da cewa rahmatan tana nufin nubuwatan annabta sannan kuma wa allamnahu min ladunna ilma yana nufin annabta Allah subhanahu wata'ala ya fadi game da annabi Dawud da Sulaiman walaqad ataina Dawud wa Sulaiman ilma wato ma'ana nubuwatan annabta to haka ma anan wa allamnahu min ladunna ilma ilmin yana nufin annabta Allah subhanahu wataala ya bashi annabta yan batiniya da wadanda suka yi guluwi suka tafi cikin tunanin fifita wasu mutane da sunan cewa su waliyai ne hatta akan annabawa suna kafa hujja da waɗannan ayoyi da labarin annabi Khadir cewa shi ba annabin Allah bane amma shi waliyi ne salihi don haka yasa Allah ya bashi ilimi ilimin da yake da shi wai ilimi ne da Allah ya yaye masa daga ilimin Allah wannan yan batiniya da yan cewa waliyai sun fi annabawa sun tafi akan haka duk wanda yace ga wani mutum da yake da wata daraja har ta fita annabawa ya kafirta saboda yana karo ne da alqur'ani da ayoyin Allah da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum yace ga wani mutum yafi annabawa ma'ana yafi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan waɗanda suke tafiya akan wannan aqida suna kokarin cewa annabi Khadir shi ba annabi bane shi wali ne amma Allah ya yaye masa ilimi na Allah wanda hatta annaba ba ya yi musu wannan ilimin ba. Da haka sai ya samu damar cewa ya zarce matsayin annabawa, ya zarce matsayin annabawan Allah. Idan aka ce Khadur ya zarce matsayin annabawan Allah tun daga annabin zamanin sa annabi Musa alaihi salam, to dukkan annabawa ba su tsira ba har zuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wanda duk ya yadda da wannan ya kafirta, sai dai in ya yadda da wannan bisa rashin sani, aka zo aka masa bayani filla filla ya gane annabawa su ne masu matsayi, babu wanda yake da matsayi irin na annabawan Allah. Allah subhanahu wataala ya zabi maza daga cikin annabawa, babu mai ce maza ne, Allah ya ba su wannan fifiko. Sannan ya cika annabta da manzanci da khatamun nabiyyin, shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. In wani yace ga wani can wanda ya zarce su daraja ko ya zarce su matsayi, to shikenan ya kafirta. Don haka ƴan batiniya suna tafiya akan wannan, sun yi daidai da rafidawa musamman bangaren shi'a imamiyya, wanda suka tafi kan cewa ismatul a'imma, ismatul a'imma suka kuma raba alqur'ani al-zahir wal batin. Qur'ani akwai bangaren ilimi na ciki, akwai bangaren ilimi na waje. Dukkan malaman duniya sun san ilimi na waje ne kawai in ji su, amma ilimi na ciki ba wanda ya san shi sai waɗanda yake ya kai martaba ta imam. Wanda ya kai martaba ta imam shine ya san al-ilmul batin. Ilmul batin kuma la ya'lamuhu illa Allah, sai kuma al-a'imma in ji su. To al-a'imma shi yasa idan kaga mutun yana yin wani abu, indai imam ne ya masa fatawa yayi, to inda ka zo kace wannan abun da kake ya saba alqur'ani, sai ce wani alqur'ani, zahirin qur'ani ba, ai kai baka san batinin qur'ani ba, imam shi ya san batinin qur'ani, shi ya masa fatawa da wannan aiki. To haka nan ƴan batiniya da ƴan haqiqa suka tafi suke cewa annabi Khadir yana da ilimin ilmul ladunni, haka suke cewa wai yana da ilimi ne ilmul ladunni. Ilmul ladunni shine ilimi da ya samo shi kai tsaye daga Allah, wanda babu wanda ya samu wannan ilimin sai shi, sai mai martaba irin tasa, wato waliyi ko salihi. To in kace waliyi ya wuce annabi, mutun ya ƙaryata alqur'ani. In ya ƙaryata alqur'ani kuma ya kafirta. Saboda haka dole a maida hankali ta bangaren aqida a wannan guri. Annabi Khadir annabin Allah ne, dukkan dalilai abinda suke nunawa kenan. Idan kace ya zarce matsayin annabawa, to ka maida annabawa ƙasa da matsayin da Allah ya ba su. Sanin matsayin Allah wajibi ne da haƙoƙin Allah. Sannan sanin haƙƙin annabawan Allah, musamman annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da kuma abin da ya cancanta da shi, wajibi ne a san wannan. Amma karo da wannan, to karo ne da ayoyin alqur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka ilimin batiniya ko haƙiƙa, wannan wajibi ne mutane su san cewa ɗaukan wata hanya ce ta ɓata, ana kafa hujja da abin da ya bayyano a cikin waɗannan ayoyi. Akwai su ƙarin bayanai wanda suka shafi abin da yake nuna cewa shin annabi Khadir yana nan a raye ko ko baya nan a raye, nan ma ana kafa hujja da wannan, da kuma shigar da wasu abubuwa na ɓata aƙida a game da wannan. Duka insha Allahu ta'ala muna tafiya a kansu, kamar yadda malamai suka tabbatar shin annabi Khadir yana raye ne ko ko yana ya rasu. Idan mutum ya ce yana raye, kamar yadda ƴan batiniya da ƴan haƙiƙa suka tafi, da wasu sashin mutane suka tafi akan cewa annabi Khadir yana nan a raye, suna kafa hujja da cewa annabi Khadir ya zo ta'aziyya ta rasuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya zo ta'aziyya saboda suka ce an ji murya ta ce assalamu alaikum wa rahmatullah a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sahabbai suna tsatsaye a lokacin, sai yayi ta'aziyya, sannan yayi kalmomi na ba su haƙuri da kuma tabbatar da rahama ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Malamai suka ce amma ba a ganshi ba, muryar sa aka ji. To tunda murya aka ji, shi ba a ganshi ba, ya zama ba mutum ba kenan. Domin in mutum ne ya kamata a ganshi. Annabi Musa Allah cewa yi fa wajada abdan min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Sai suka shiga jirgi tare da annabi Musa a matsayin sa na mutum. Kaga da ba mutum yake ba, da ba za su yi tarayya da annabi Musa ba, don annabi Musa mutum ne. To cewa an ji wata murya ta zo jana ta'aziyya gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me yake nuna cewa dalili tabbatacce cewa annabi Khadir ne? Idan aka ce annabi Khadir ne, to me yasa ba a ganshi a fili ba, alhali shi mutum ne? In ko ba a ganshi a fili ba, aljanu ma suna iya zuwa. Aljanu ne suke iya koye kansu, kuma Allah ya ba su damar su koye kansu daga bani Adam, ba mamaki aljanu su zo su yi ta'aziyya, ba annabi Khadir ba. idan kuma aka ce annabi Khadir yana raye kamar yadda wasu riwayoyi Isra'iliya da wasu masu gurbatattun aqida suka tafi kan cewa yana nan a raye har yanzu kuma yana yin aikin haji a kowane shekara tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu in dai aikin haji yazo yana zuwa yayin aikin haji to ya za a ce da ayan da Allah subhanahu wataala yace wama ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mita fahumul khalidun tunda kafin kai ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba mu taba sanya dawama ga wani mutum ba in dai mutum ne ba taba sanya masa dawama yayin ta rayuwa ba sam afa in mita to yanzu kai ma idan ka rasu fahumul khalidun za su dawama ne inda za a bar wani ya dawama annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata a bar shi ya dawama don shi sai da aka bashi zabi aka aika malaika jibrilu lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya fita tare da Uthman ibn Maz'un suka je wajen baqiatul garqad wurin makabartan Madina kenan yanzu garqad wata bishiya ce bishiyoyin suna da yawa a wannan gurin inda makabartan Madina take a yanzu a wancan lokacin akwai bishiyar garqad suna nan dewa a wannan gurin yasa ake ce mata baqiatul garqad ma'ana baqi'a ta wajen bishiyoyin garqad to sun je gurin shi da Uthman ibn Maz'un Uthman ibn Maz'un sai naga manzon yace sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga idon sai yana cewa fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la fir rafiqil a'la ni ina so in koma gurin Allah ina so in koma gurin Allah bayan ya gama sai yake gaya mun cewa inji Uthman ibn Maz'un mala'ika ne yazo yake ce mun Allah ya aiko shi cewa ana bani zabi in ci gaba da rayuwa a duniya hasiran da aka yi gusan kaho na farko koko ajali na ya kusa na yadda zan koma ga Allah wanne nake so in zabi daya shine sai na zabi cewa ina so in koma ga Allah to wannan Uthman ibn Maz'un ya riga shi rasuwa shine yayi Uthman ibn Maz'un sallah radiyallahu ta'ala anhu sannan bayan sa ne tukunna annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu to idan aka ce Khadir yana raye to ya ba a taba ganin shi sa a wurin jihadin taimakon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba inda shi mutun ne wanda yake raye kuma mai taimakon addinin Allah to duk lokacin da Allah ya aika annabi abun da ya cancanta ga duk annaba da duk mutanen da suke raye shine su yi biyayya ga wannan annabi to babu wani annabi bayan annabi sallallahu alaihi wasallam kuma man annabi kafin annabi sallallahu alaihi wasallam shine annabi Isa alaihi salam annabi Isa alaihi salam kuma Allah ya daga shi Allah ya riga ya daga shi ya tafi da shi sama yanzu saura annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to duk wani mutum da yake raye a wannan lokacin ya kamata ya zamanto yana karkashin jagorancin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa zai fita jihadi kamar irin gazwatu badar to ya kamata duk wani mutum musulmi mutumin kirki ya zamanto ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam ba a taba samu annabi Khadir ya bi annabi sallallahu alaihi wasallam jihadi ba to ta yaya za a ce yana raye amma bai je taimakon annabi sallallahu alaihi wasallam jihadi ba saboda haka wannan shi ma aqida ce batila nassosin alqur'ani da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da abun da hankali tacece yake tabbatarwa duka wannan sun rusa shi saboda haka annabi Khadir ba mutum ne wanda yake raye har abada ko kuma yana raye har yanzu ba a'a ya ƙaryata ayan alqur'ani in aka yadda da wannan don haka annabi Khadir ya koma ga Allah amma ya koma yana annabin Allah saboda nassosin ayoyi da suke tabbatarwa wannan abun da ya faru tsakanin su da annabi Musa sai ya ce wa annabi Musa tunda zamu rabu bari in bayyana maka ma'anan abun da yasa na aikata ƙarshen abun da yake nuna ma cewa wahayi ne duk abun da yayi na fassaran abun da suka faru sai ya ce rahmatan min rabbik wannan annabta ne daga ubangijinka wama fa'altuhu an amri ba ni ne nayi shi da karan kaina ba ada abun da batiniya suke fada gaskiya ne da zai ce ilimi na ne yasa na bayyana maka wannan amma sai ya ce rahmatan min rabbik wama fa'altuhu an amri wannan shine sifa ta annabawa da tabbatar da annabta ga annabi Khadir radiyallahu alaihi salam don haka sai ya ce amma safinatu kaga kwale-kwalen nan da kaga na ballata ana cikin tafiya fakanat li masakina tawasu miskinai ne ya'maluna fil bahr aikin su shine fito in suka dauko mutane daga wancan bangaren suka dawo da sunan suka dauka daga nan suka kai can wannan kudin da ake biyan su da shi suke cin abinci don haka aikin da suke yi kenan fa aradtu an a'ibaha sai nayi nufin in aibanta ta me yasa na aibanta ta wa kana wara'ahum malikun saboda a can gaba akwai wani sarki azzalimi wannan sarkin ya akudu kulla safinatin rasba yana kwace kowace jirgin ruwa kwale-kwale idan aka zo aka ya ga mutane masu kwale-kwale ko sai ya ce a kwato sa ta zama tasa ghasban bisa kwace yake kwacewa to shi yasa sai na aibanta ta idan ya gani kare ba shi sha'awa haka kuwa aka yi wadannan mutanen suna cikin aiki suna tafiya sai aka sai suka ga dogarawan sarki azzalimi suka ce ku ba ku kawo kwale-kwalen nan a kawo ana towa da ita sarki ya gani ya ce kai wannan me zamu yi da wannan daga can a balle me zamu yi da wannan kai ku ba su kayan su ana ba su kayan su suka ce kai banda da mutumin nan ya balla kwale-kwalen ta kaga amma lokacin da ya balla ba wanda yake murna to Allah ya sanar da shi ta hanyar wahayi ya balla ta saboda taimakon wayannan mutane don haka ya balla wannan kwale-kwale kaga ashe kenan ya zama alkhairi wannan balla wanda yake saboda ilimin da Allah ya sanar da shi ta hanyar wahayi wa ammal gulamu yace masa amma kaga yaron nan da kaga na kama shi na kashe fa kana abawahu mu'minain iyayensa mu'minai ne shi yaron zai zama kafiri amma iyayensa mu'minai ne fa khashina yace sai muka ji tsoro an yurhiqahuma tughyanan wa kufra kar ya riskar da su ya dulmu yadda su cikin bata da ketare iyaka saboda son sa da suke shi kadai ne yaro a cikin su shine kadai yaro a gurin iyayen idan ya tashi iyayen lokacin su kuma sun tsufa to zai ja su za su zamanto sun bi shi sai su bar imanin su sai su koma kafirci to wannan barnar kar ta faru imanin su yafi soyuwa a gurin Allah sama da kafircin wannan kafiri kuma kar su zamanto sun zama kafirai bayan sa to shi tunda kafiri ne dama jinin sa ya halatta amma kai baka san wannan ba ni kuma Allah ya sanar da ni ta hanyar wahayi kai kuma Allah bai sanar da kai wannan wahayin ba dama shi Allah yana sanar da annabawansa ta hanyar wahayi abun da ya ga dama ne Allah yana sanar da su abun da ya ga dama alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada kaga Allah subhanahu wa ta'ala shine alimul ghaibi fala yuzhiru ala ghaibihi ahada illa man irtada min rasulin sai wanda Allah ya ga daman ya yadda da shi daga cikin manzanni shi ma da aka yadda da shi ba dukkan gaibin Allah ya sani ba sai iya abin da Allah ya sanar da shi kamar me annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar cikin alqur'ani ka tabbatar musu cewa abunan qul la amliku li nafsi darran wala naf'a illa ma sha Allah walau kuntu a'lamu al-ghaiba lastakhartu min al-khair wama massani as-su da na kasance na san gaibi gaba ɗayan sa kaga annabi sallallahu alaihi wasallam ya san wasu abubuwa na gaibi wanda Allah ya ga dama ya sanar da shi amma sanin gaibi gaba ɗaya wannan sai Allah saboda haka babu wata rai da ta san gaibi sai Allah qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illa Allah wannan ayoyin alqur'ani ne to idan aka ce khadir saboda walittakansa ya san gaibin Allah wannan an kafirta domin an kareta ayan Allah saboda ka sai a bar shi a matsayin da Allah ya aje shine annabin Allah don haka Allah ya sanar da shi wannan yaron kafiri ne sai ta fa khashina an yurhiqahuma tughyana wa kufra fa aradna sai muka yi nufi an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan sai muka yi nufin ubangijin su ya canja musu mafi tsarkaka daga wannan yaro wa aqraba ruhma da kuma wanda yafi kusa zuwa ga rahmar Allah shine muminin da amma tunda wannan dan shine babba yanzu mun kawar da shi in Allah ya azurta su da wani ya biye da shi mumini to shikenan sai zaman to hankalin su kwance suna kan imani shi ma wannan yaro ya tabbata akan imani kaga wannan ana baya yace fa aradtu an a'ibaha saboda wannan barna ce zalla amma anan sai ce fa khashina an yurhiqahuma sai ce fa aradna sai muka yi nufi saboda akwai barna akwai gyara gyaran shine a samu mumini da barnan shine kashe da da yi to da yace fa aradna dan sadaq fa khashina bangaren barna ya dauka bangaren gyara ya barwa Allah amma fa aradtu an a'ibaha wannan barna ce zalla balla kwale kwale barna ce zalla sai ko ya jingina barna zuwa ga kansa sai ce fa aradtu sai nayi nufi wannan shike nuna cewa alkhairu yurja yunsabu ila Allah wala yunsabu sharru ila Allah kamar yadda aljannu suka ce wa anna la nadari asharrun urida biman fil ard am arada bihim rabbuhum rashada wa anna mu ba musani ba la nadari ba musani ba asharrun sharri ne bas ce arada Allah biman fil ardi ba, suka ce asharrun sharri ne urida aka yi nufi saboda kasu jingina sharri zuwa ga Allah. Asharrun urida biman fil ardi, sharri ake nufi da waɗanda suke doron ƙasa. Am arada bihim rabbuhum rashada, kaga rashada dake alkhairi ne sai suka jingina shi zuwa ga Allah. To haka nan annabi Musa yi fa aradtu ana aibaha, anan kuma sai ya ce fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma, fa aradna sai muka yi nufi, amma sai bai ce an nubdilahuma ba, sai ya ce an yubdilahuma. Kaga sai tsaya aikin sa na annabta, sai tsaya a iya nan, sai jingina aikin Allah zuwa ga Allah, saboda ya san Allah shine Allah, shi kuma shi annabin Allah ne, kuma bawan Allah ne. Don haka sai ce fa aradna an yubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakatan, wato mafi alkhairi da tsarkaka daga wannan dadin. Wa aqrabu rahma, sanan kuma mafi kusaci zuwa ga rahma, wato shine da mumin. Sai ce wa ammal jidaru, amma katangan nan da kaga mun miƙe ta bayan ta kusa ta fadi. Fa kana li hulamaini yatimaini, katangar na wasu yara ne kanana guda biyu kuma marayu ne, baban su ya rasu. Fil madinati, a wannan garin. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, a ƙarƙashin katangan akwai dukiyar su gaba daya, baban su su kadai ya aifa, yana da dukiya, mahaifiyar su tare su, saura shi da ƴaƴan kawai, yana da dukiya mai yawa, iya wanda ƴaƴan za su iya jari idan sun tashi. To amma ga su su ƴan kanana ne, in ya ba su yanzu shi kuma ya lura cewa ajali ya zo masa. Sai ya je gindin katangar gidansa, sai ya tona rami, ya tona rami, sai ya tara dukiyar, ya bar ɗan wanda suke cin abinci, sai bunne, sai lullube ta a cikin wani jaka, sai sa a cikin wannan rami, sai bunne, sai ce ya Ubangiji Allah, kar ka bar wannan dukiya wani ya gani ya Allah, sai wa'innan ƴaƴa guda biyu, ya Allah in sun girma ka bayyana musu. Kuma shi wannan mutumin kirki ne, salihin bawa ne, shikenan. Da ya bunne ya tafi, ana ta ci gaba da harka har Allah ya karbi rayuwarsa. Wannan katanga ta zo faduwa, tana faduwa, abin da yake kasanta zai bayyana, kuma yaran suna nan kanana, basu girma ba. Doka sai Allah ya sanar da Khadur, kaga baya garin lokacin da abun ya faru, yanzu sun zo garin, ba a karbe su ba, amma zai taimaki marayu, taimakon marayu ya tashi, saboda ba marayu ne suka ki karban su ba kunta ba, mutanen gari ne da sarakunan gari, amma wa'innan marayu sun cancanci taimako. Kuma sannan marayun nan, wa kana abuhuma saliha, baban su ya kasance salihin bawa ne. Don haka sai ya zamanto Allah ya sanar da shi yayi wannan aikin, sai yi wannan aikin. To shine yake gayawa annabi Musa alaihi salam, yace wa ammal jidaru, amma kaga katangan nan, fa kana li gulamaini yatimaini, na yara ne guda biyu marayu, fil madinati, a wannan gari. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, karkashin katangan wato dukiyarsu ne. Wa kana abuhuma saliha, baban su ya kasance salihin bawa ne. Wannan malamai suka ce shine fa'idan mutum ya zamanto na kwarai. Duk mutumin da ya zamanto na kwarai, bayan sa baya tozarta, ko yana raye ko baya raye, bayan sa zai yi kyau, inda mutum na kwarai ne. Shi yasa lokacin da Umar bin Abdulaziz rahimahullahu ta'ala yake khalifanci, yake shugabanci, yana daga cikin tabi'ai, wasu suka zo suka ce ya Umar, dukiya ya kamata ka tara wa ƴaƴanka, ka tara musu tunda kai yanzu kai ne shugaban mu'minai gaba daya, kuma ga dukiya ta samu, talakawa ma ba talakawa a lokacin sa. Idan mutum zai yi aure, sai ya gaya wa, sai a bashi labari, sai ya gaya wa Umar. Idan aka gaya masa, ya ce to an bashi gida, an bashi jari, an bashi dukiya kaza, an bashi kaza, an yi masa kaza, shikenan kawai. Har ma a zo ana bawa mutum kuɗi, sai ya ce kai ni fa kuɗi sun ishe ni. Yanzu ka san wani yana jikin bango abin da ya faɗa, sai Allah ya sa abin da ya faɗa. Wani zai ce zamani ya wuce. Wani ya ce da ai ribas mana, ko na rana ɗaya su wulga da wannan zamani, ko na rana ɗaya zai tara abin da zai ci zuwa ƙarshen rayuwarsa yake gani. To saboda haka zamanin Umar bin Abdulaziz komai kawai wadata ne. Sai wasu suka ce ah, to ya Umar, wannan wadata da komai da ake da shi, ƴaƴanka ga su talakawa? Sai ya ce ah, ba ku ji ba Allah subhanahu wataala ya faɗi cikin Alƙur'ani, ai shi yake jibintan salihai, inna waliyya Allahu alladhi nazzala alkitaba wa huwa yatawalla as-salihin. Yace ƴaƴan radina da kuke gani ɗayan biyu ne, ko dai su zama ƴaƴan ƙwarai to ba buƙatan sai na tanada musu arziki. In ko ba ƴaƴan ƙwarai bane to me yasa zan bata lokaci ma in tanada musu arziki? To Allah ya yi masa ƴaƴan ƙwarai, duk zuriyarsa ta ƙwarai ce. Wannan ke nuna salah. Idan mutum ya zama salihin bawa, duk bayin Allahn duniya sai su masa addu'a a kowane lokaci. Baka ji in kana karanta tahiyya kana cewa assalamu alaina wa ala ibadillahi as-salihina. In kana son duk duniya a rinka maka addu'a tun daga wanda suka shude da wanda za su zo nan gaba da wanda suke raye yanzu, duk duniyar musulmai kowa ya maka addu'a, zama mutumin ƙwarai kawai. In ka zama mutumin ƙwarai ya ishe ka. As-salah, kasancewar mutum bawa na ƙwarai, mutanen da suke zaune da kai su ce kai wane kai, muna kyautata masa zuciya, wallahi wane na ƙwarai ne, baya cutar mutane, baya kaza, baya zalunci, baya tsagawa. Wanda duk yake zaune da kai ya ji cewa yana zaune da salihin bawa, ran da zai rabu da kai ya ji cewa baya buƙatun ya rabu da kai, to ka zama mutumin ƙwarai. To in ka zama mutumin ƙwarai, bayan ka Allah zai jibince shi. Kar kai tsammani in ka zo rasuwa, a'a ina, shi yasa mala'iku suna zuwa gurin salihan bayi. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu nahnu awliya'ukum fil hayati ad-dunya wa fil akhirati. Jibintan halin mutun ya zama na ƙwarai, wannan dacewa ne daga Allah. Idan ka samu dace kullun zaka dinga addu'a, Allah ya sa na zama na ƙwarai. Baga ba Annabi Yusuf alaihi salam yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal ard tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin wa alhiqni bis-salihin anta wali fi ad-dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Mutum kawai yana buƙatar ya zama salihin bawa. In ka zama salihin bawa, ka ci nasara duniya da lahira. Saboda haka wannan bawan shine Annabi Khadir yake ga yawa Annabi Musa yace wa kana abuhuma salihan, baban wa'innan yaran ya kasance salihin bawa ne. Don haka idan babanka salihin bawa ne zaka ga alama. Babanka salihin bawa sai ga kana ta samun alfarma. Dan gidan malam wane ne, dan gidan Allah jiwa ne, dan gidan wane ne, shikenan sai ga ana girmama ka. Koda bayan ya rasu, dan gidan wane ne, a mu je mu samu masa aiki. Dan wane, a samu masa aiki. Wane salihin bawa? Dan wane ne ya gama karatu? A sama masa aiki. Dan wane ne yake neman admission? Ha, ku zo mu shiga kawai, mun mai ba wane, wane baya nan kaman yana nan. Qadimata qaumun wa ma matat makarimuhum wa aasha qaumun wa hum fi an-nasi amwatu. Wasu su riga sun tafi amma suna nan, darajojin su yana nan. An ce dan wane ne? A dan wane ba za mu yi wasa da shi ba, ba za mu manta baban wane ba. Shikenan sai ga an shiga kawai, an fita, an yi kaza, shikenan. Wane yana cikin kabari ana hidima wa ƴaƴansa. Saboda mai Allah ya tsaya musu. Wa kana abuhuma saliha. Don haka in kana so ka zamanto Allah ya kula da sha'aninka kana raye, bayan ka rasu da ko da wani irin lokaci, rike aiki na ƙwarai kawai shikenan. Amma duk abin da kake gani Allah zai isan maka a kansu. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu zama na ƙwarai. Wa kana abuhuma saliha, yace babansu ya kasance mutumin ƙwarai ne. Fa arada rabbuka, kaga wannan aiki ne zalla alkhairi. Sai ce fa arada rabbuka, sai jingina shi ga Allah. Yace fa arada rabbuka an yabluga ashuddahuma, sai ubangijinka yayi nufin su kai tsayin matsayin wato shekarun da suka kai shekaru na balaga, suka na maturity da samun cikakken hankali. Wa yastakhrija kanzahuma, su fito da dukiyarsu da hannunsu su cigaba da harkokinsu. Rahmatan min rabbik, duk abin da kaga nayi dinnan annabta ne daga ubangijinka. Rahmatan min rabbik, annabta ne daga ubangijinka. Rahmatan an fassara tun a farkon ayoyin, a farkon kissan Allah ya bayyana rahama, don ya bayyana ma cewa shi annabin Allah ne. Shi ma da bakinsa sai ya ce rahmatan min rabbik, ya bayyana ma cewa shi annabin Allah ne. Kaga wanda duk yake musu da wannan yana jayayya ne da ayoyin Allah. Ba ma wai sharhin malamai muke karantawa ba, daga alƙur'anin ne ake bayyana mana. Kada malamai suka fassara muke ganin cewa tabbacin cewa Annabi Khadir annabin Allah ne. Da aka ce rahmatan min rabbik, wannan rahama ce daga ubangijinka, ma'ana annabta ce daga ubangijinka. Wa ma fa'altuhu an amri, ba wai ni nayi abun ne kawai da karan kaina ba. Kai kuma hankalinka ya tashi saboda baka da wannan ilimin, ba a maka wahayin wannan ilimin. Ni kuma an mun wahayin wannan ilimin.
ba ga ba annabi sallallahu alaihi wasallam an masa wahayin abubuwan da ba ayi wa annabawa ba kafin shi annabi sallallahu alaihi wasallam har irin wannan live stream yanzu aka ji wayinan bayin Allah su malama Uthman su malama Abdul Ghani su malama Abubakar sun jera wani yana can wata ƙasa yana kallon abin da ake yi to tun kafin ayi wannan technology an tafi yakin sariyatu mu'tal li muharabati ar-ru Zaid ibn Haritha shine shugaban rundunar annabi sallallahu alaihi wasallam ya nada shi yace idan Zaid yayi shahada to ya zamanto Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib ya zamanto shine khalifa shine jagora idan Ja'far yayi shahada fa Abdullah ibn Rawaha ya zamanto shine jagora idan Abdullah ibn Rawaha yayi shahada to musulmai su zabi daya daga cikin su ya zamanto shine jagora bai ayyana na hudu ba su ukun nan ya ayyana wanda ke tabbatar ma su ukun nan za su yi shahada da suka tafi ana kare yaki annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune a masallaci a Madina sai yace ku zo in gaya muku abin da yake faruwa yace ga filin yakin can ina kallon sa yanzu haka ga Zaid ibn Haritha can yana cikin gogolmaya Zaid ibn Haritha gayi can yayi shahada amma Ja'far ya karbi tuta yana gaya wa mutane a Madina kage tun kafin ku zo ma an riga an yi wannan saboda haka yace Abdullah ibn Zaid ibn Haritha yayi shahada Ja'far ya karbi tuta Ja'far yana karawa Ja'far yana ja an sare hannun Ja'far na dama sahabbai suka fashe da kuka wayanda suke tare da shi yace gashi can fa ya rike da dungulmin dama ya rike takobin sa da hagu amma kuma an sare hannun sa na hagu din ma yana cikin yi an sare hannuwan sa wani ya soke shi yayi shahada ga mala'ika nan yazo mun da sifar Ja'far da dunkule da tuta gashi nan jini yana zuba ga mala'ika yazo da irin sifar Ja'far Allah ya ji kan Ja'far ku tashi mu je gidansa yace Abdullah ibn Rawaha ya karbi tuta Abdullah ibn Rawaha yana bugawa yace shi ma gayi can yayi shahada amma musulmai sun yi ittifaki Khalid ibn Walid ya zamanto jagoran su wannan aigojin kilomita sama da dubu a tsakanin su annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya musu live yake ganin gurin ana ta bugawa Allah yana nuna masa gashi nan kawai ana ganin gurin kaga she technology da menene duk wannan sun zo ne kawai suna confirming abinda already an riga an san shi a musulunci saboda haka annabi khadir yace wa ma fa'altuhu an amri ba wai ni ne nayi shi kawai da karan kaina ba a wahayi akan zalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra ya kai musa wannan shine fassaran abinda ka kasa hakurin juriya a kansa ta ina ku zai hakuri bayan Allah bai sanar da shi wannan ilimi ba wannan bai nuna cewa khadir yana da wata martaba ta sama da annabta ba a annabin Allah ne aka tura shi gurin annabin Allah ya je koyi ilimi wannan kuma aiki ne lokacin bani Isra'ila ana yin annabawa da yawa lokacin bani Isra'ila zaka samu kaman garin Gombe nan kowace anguwa akwai annabawa jekara fari akwai annabawa hero gana akwai annabi jekara tudun wada akwai annabawa fantami akwai annabawa bolari akwai annabawa kumbiya akwai annabawa yanzu kuma a al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya sanya malamai suka zama warasatul anbiya yanzu kumbiya ba malamai jekara fari ba malamai tudun wada ba malamai bolari ba malamai fantami ba malamai hero gana ba malamai bcj ba malamai warasatul anbiya in sun yi aiki da abin da Allah ya sanar da su Allah ya ba mu ikon aiki da abin da muka sanar da su saboda haka ashe kenan annabawa a zamanin bani Isra'ila kaman malamai ne a zamanin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hatta bayan annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hore wannan al'umma din malamai waɗanda suke umarni da kyakkyawa suna hani da mummuna don haka a zamanin bani Isra'ila akwai annabawa da yawa shi yasa bani Isra'ila da suka tashi ta'addanci suka rinka kashe annabawa a rana ɗaya sun kashe annabawa 300 a rana ɗaya suka ci gaba da kasuwanci ba su tsaya ba wannan shine abin da zai faru a al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a ringa kashe salihan bayi a ƙarshen zamani dab da tashin alkiyama za a ringa kashe malamai da salihan bayi ba tare da an damuwa Allah ya kiyaye don haka yace zalika ta'wilu ma lam tastati' alaihi sabra wannan shine fassaran abin da ka kasa hakuri a kansa wannan shine kissar annabi Musa da annabi Khadir dukkan abin da muka bayyana Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara mana bayyanawa mun karanto shi ne daga abinda malamai suka rubuta a littattafan tafsiri tun daga tafsirin Ibn Kathir rahimahullah tafsirin Adwa'ul Bayan fi idahil qur'an bil qur'an da tafsirin imam al qurtubi sashin wasu maganganu daga imam al qurtubi da sauran tafsirai wadanda suka sawwaka wallahu ta'ala alam babu maganar mu ko daya illa nakaltuwa muka daga maganganun su magabata dukan su sura su mu ko muna gabatarwa ne kawai saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu wannan dama mu gabatar kafin wani lokaci saboda haka wannan shine fassarar wadannan ayoyi a takeice da suke tabbatar da annabta ga annabi Khadir duk wani abu da aka jingina ga annabi Khadir da ƴan batiniya da ƴan sufiya da ƴan wa'inda suka wuce gona da iri wa'inda suke ganin cewa ya wuce wato matsayin annabta saboda shi waliyi ne wannan kuskure ne laifi ne yana iya kai mutum ga kafirci don haka dole a bar wannan aqida a zuwa ga aqida ta alqur'ani a tsaya akan gaskiya kar mutum ya zo ya fassara ayoyi don yana so ya je ga wata manufa da yake so ya tafi akan ta duka wannan ba shi bane ka tsaya kawai akan zahirin yadda alqur'ani ya bayyana yadda sunna ta fassara yadda hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam suka tabbatar wallahu ta'ala alam in muna rayi lokaci na gaba zamu ji kissar zilqarnaini shine zamu tashi insha Allah ta'ala in muna rayi Allah ya bamu nasara Allah ya bamu iko wallahu ta'ala alam.